sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan la'asari a suna na Sarki Hashim Gumel tare da Aisha Mu'azza da sauran abokin aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 5 ga watan Agusta na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Prime Minister Hassan Diab ya ayyana Laraba a matsayin ranar makoki a Lebanon bayan da aka samu wata fushewa da ta girgiza yankin tashar jirgin ruwa da ke Beirut babban birnin kasar. Wasu jerin fashe-fashe sun auku a wani birnin Koriya ta Arewa da ke kusa da kan iyakar China a makon nan. Kungiyar WHO ta bada rahoton samun karuwar waɗanda suka kamu da COVID-19 har ninki uku tsakanin matasa cikin watanni 5 da suka gabata.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin ma za mu kawo muku ƙarin bayani game da fashewar da ta faru a babban birnin Beirut na ƙasar Lebanon. Haka kuma muna tafa da shirin ciwon mace wanda Aisha Mu'azza ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu tsaro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran duniya. Prime Minister Hassan Diab ya ayyana Laraba a matsayin ranar makoki a Lebanon bayan da aka samu wata fushewa da ta girgiza yankin tashar jirgin ruwa da ke Beirut babban birnin kasar. Wata sanarwar da kungiyar agaji ta kasa da kasa ta Red Cross ta fitar ta ce mutum sama da 100 sun samu raunuka a kana kimanin wasu 4000 suka jikkata. Jami'ai sun ce ana fargabar alƙaluman waɗanda abin ya ritsa da su zai karu yayin da ake ci gaba da laluban baraguzan gidajen da suka rushe. Kuma mutane suna ci gaba da neman ƴan uwansu da abokan arziki. Har yanzu ba a tabbatar da takaimaimin abin da yayi sanadiyar fashewar da ta auku jiya Talata ba. Sai dai jami'an Lebanon sun karkata hankalin su akan abin da suka ce tilin sinadarin ammonium nitrate ne da aka ajiye a ɗakin adana kayayyaki da ke tashar jirgin har na tsawon shekara 6 da suka gabata. Fashewar ta auku ne a yammacin jiya abin da yayi sanadiyar turnikewar hayaki a sararin samaniya. Kana girgizar ta tarwatsa kofofi da tagogi a tashar tare da hantsila motoci da barnata gine-ginen da ke yankin. Wasu jerin fashe-fashe sun auku a wani birnin Koriya ta Arewa da ke kusa da kan iyakar China a makon nan a cewar wasu rahotanni wanda mai yiwuwa ya haifar da hadari. Babu wanda ya ce komai tsakanin jami'an Koriya ta Arewa da kafar yada labaran kasar game da fashewar da ya auku a yammacin ranar Litinin a wata unguwa da mutane ke zaune a birnin Haesan. Wasu fayafayen bidiyo da Associate Press da jaridar NK da ke Seoul sun yi ta maimaita fayafayen bidiyo wanda ya nuna hayaki ya mamaye unguwar Haesan. A China aka ɗauki hotunan bidiyon can kusa da tsallaken rafin Yalu daga Koriya ta Arewa. Kafar Daily NK wacce ke dogaro da mutanen da ba a sani ba daban-daban a fadin Koriya ta Arewa ya ruwaito cewa fashewar ya kashe akalla mutane 15. Ba a tabbatar da wannan alƙaluman ba. Ba kasafai Koriya ta Arewa take bada rahotannin mummunan haɗarruka ba. Kungiyar WHO ta bada rahoton samun karuwar waɗanda suka kamu da COVID-19 har ninki uku tsakanin matasa cikin watanni 5 da suka gabata, inda ta ɗora laifin hauhawar akan rashin kiyaye ka'idar bada tazara. Kungiyar lafiyar ta duniya ta ce kaso 15 na alƙaluman masu cutar miliyan 6 sun harbu ne tsakanin watan Fabrairu zuwa tsakiyar watan Yuli, kuma ya kasance tsakanin masu shekaru 15 zuwa 24. Kafin ƙarshen watan Fabrairu, alƙaluman sun kai kaso 4.5 cikin 100. A cewar daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mun sha faɗa kuma za mu sake faɗi cewa matasa ba su tsira daga cutar ba. Matasa za su iya harbuwa, matasa za su iya mutuwa, kana za su iya yaɗawa wasu cutar.
Kafin Aisha ta sake kawo mana wasu ƙarin labaran, za mu leƙa a ƙasar Lebanon, inda kamar yadda aka ji a labaran duniya wata gagarumar fashewa ta faru wadda ta haddasa asarar rayuka da kuma jikkata mutane. Kan haka ne na tuntuɓi wani ɗan Najeriya mazaunin birnin Beirut, Malam Tijjani Hassan Daudawa, inda na fara da tambayarsa wani hali ake ciki yanzu haka a Beirut.
To wallahi yanzu dai halin da ake ciki shine ana nan dai ana ta jimami, kuma gidajen suka lalace masu mutane dai ana ta kokarin kwashe faraguzai da kuma kayan gida da suka hakari abinda ake tsayi kenan.
To akwai wani abu da gwamnati ta fitar ta ga muku ne don ta kwanta muku da hankali ko wani mataki da aka dauka a yanzu haka a wannan yankin na Beirut?
Eh tabbas dan shi ainihin Prime Minister a cikin yayi magana domin dama kaya ne da ya kamata a ce abubuwa ne masu fashewa da ya kamata a ce an lalatar da su domin gwamnatin ta ba da umarnin a lalatar da su tun shekara biyar da ta wuce ne waɗanda aka ajiye suka haddasa wannan iftila'i da ya faru. A kamar yadda ya bayani cewar ya dau rashin albashin cewar duk wanda yake da hannu a cikin wannan lamari to kuma lalle ba za a bashi ba za a hukunta shi. Eh abin da zai jiya shi Prime Minister yake magana kenan.
To da alamu kenan yana ganin cewar akwai wasu mutane ko kuma akwai hannun wasu a ciki da fashewa don haka kawai abin ba zai fashe ba kenan.
Eto fashewa ce dai ba wai an yi ta ne da niyya ba sai dai ka ce dai sacci na su jami'an tsaro na hukumar custom kenan. Su ne da wannan sakacin.
Ya kuwaye gari yau akwai wani zaman makoki da ake yi ko me yake faruwa ne?
Eh tabbas shi Prime Minister din ya bada a yau Laraba kenan a zaman ranar makoki a cikin kasa baki daya.
Kallon mutane ya kwanta cewar ba wai hari bane kuma ba bambane aka dana kenan.
Kwanta ba hari bane ba ba kuma wasu ne suka dana wasu abubuwa ba domin kafin ainihin bomb din ya tashi akwai abubuwa da suka fara farfashewa haka kamar irin firewood din nan. Abubuwa dai haka dai masu alaka da fashewa.
Lokacin da abin ya faru kusan an fitar da alƙaluma cewar mutane kusan 78 ne suka mutu. Ya wannan yawan adadi yanzu ya ƙaru kuma ya ragu kuma waɗanda suka jikar an ce sun kai 4,000. Hakan ya ƙaru ko shi ma ya ragu?
A tabbas ga waɗanda suka riga idan gaskiya kan adadin su ya ƙaru. To amma dai 4,000 nan ba zai kai 4,000 ba saboda yanzu haka maganan din da nake da kai ina jin kadar ambulance ba da kenan har yanzu dai ana kwasan marasa lafiya ana kaiwa.
Kamar yadda muke gani a talabijin akwai baraguzai na wannan fashewa ko ina a wannan birni har yanzu suna nan kuwa akan titunan ku?
A sosai kuwa dan maganan da nake da kai ce yanzu dai akwai ita unguwar babban unguwa ce dai a cikin Tairo wanda ake kiranta Asharafiye. Eh tabbas kamar wannan baraguzai dai da karafa da gilasai suka fado suka kulle hanya tabbas har yanzu akwai hanyoyin da suna nan a kulle ba a samu damar bude hanyoyin ba amma kamar manyan hanyoyi suna haka to ana bude su sai dai kace kuma dai akwai dai go slow.
Wato akwai cinkoson motoci kenan?
Eh sosai kuwa akwai cinkoson motoci da dama kuwa. Domin ko ni na so in fita duk yadda zan yi ta a cikin minti biyar sai da na yi awa biyu kafin in je in dawo. Awa biyu da rabi ma sai da ɗauki awa biyu da rabi. Kuma tafiyar da zan yi ta a cikin minti biyar na yi ta na je na dawo.
To Malam Tijjani Daudawa mun gode ƙwarai da gaske da wannan bayani da ka ba mu.
To madalla ni ma ina godiya.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauki da wasu karin labarin duniya.
Gargadin baya-bayan nan da sakataren gwamnatin Amurka Mike Pompeo ya yi cewa China za ta wargaza kasashen gabas ta tsakiya ta hanyar karfafa kawance da abokiyar hamayyar Amurka Iran ya fara sanya ayar tambaya a game da abin da Beijing za ta iya yi don bunkasa kawancenta da Tehran a wata yarjejeniyar da za ta kara ingiza rikicin Amurka da China. Kasancewar China a Iran zai wargaza gabas ta tsakiya zai sanya Isra'ila, Saudiya da sauran daulolin da ke yankin cikin haɗari. Pompeo ya faɗi yayin wata tattaunawar da kafar talabijin ta Fox ta yi da shi a ranar Lahadi yayin da ya buƙaci ƙawayen Amurka uku da sauran ƙasashen yankin su yi hattara da Beijing. Ɗaya daga cikin manyan abokan mayan Washington a 'yan makonnin da suka gabata hukumomin Iran sun ce sun ci hukumomin Iran sun ce suna ci gaba da tattaunawa da China ba tare da sun bayyana yaushe za su cimma matsaya ba yayin da China a nata bangaren ta kicewa uffan kan tattaunawar daga karshe sakataren Amurka na lafiya da ayyuka Alex Azar zai kai ziyara Taiwan a cikin kwanaki masu zuwa wani mataki da ya bata wa China wacce ta ayyana tsibirin da ke cin gashin kanta daga wani bangaren China a wata sanarwa da ta fitar da yammacin jiya talata ma'aikatar Amurka ta ce ziyarar mai cike da tarihi da Azar ya kai zai karfafa haɗin kai tsakanin Amurka da Taiwan kana zai inganta haɗin gwiwar Amurka da Taiwan wajen yakar annobar COVID-19 a faɗin duniya. Azar ya yaba da gagarumar nasarar da Taiwan ta cimma wajen yakar COVID-19 a matsayinta na ƙasa mai ƴanci da al'umma mai demokradiyya. Mai magana da yawun bakin ma'aikatar wajen China, Wang Wenbin, ya faɗa wa manema labarai a Beijing a yau Laraba cewa Taiwan ce batu mafi muhimmanci mai ma'ana a dangantakar China da Amurka. Kana ya buƙaci Washington da yanke duk wata mu'amalar aiki tsakaninta da tsibirin domin kaucewa lalata dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu mafi girman tattalin arziki a duniya.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tasharar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Mu barka da sake kasancewa da shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azzam. Yau a cikin shirin za mu sake duba batun fyaɗe da muka jingine a makonnin da suka gabata. Za mu yi nazarin matsalar daga mahangar addinin Kiristanci da Musulunci game da yadda hukunce-hukunce da kuma yanayin laifin ya kasance a addinan biyu da kuma mahangar masu kiwon lafiya. Mun tattauna da Malam Lawal Garba Gidimi daga Kano sai kuma Reverend Dr. David Kofi daga Jos sai Hajiya Sarta Garba Abdullahi ƙwararriyar ma'aikaciyar jiya mai nazarin digirin digirgir a nan Amurka. A yi sauraro lafiya. Yayin laifin fiyaɗe yake a Musulunci?
Shi lamarin fiyaɗe wata annoba ce ko kuma yana da wasu abubuwan da suke damula zamantakewar al'umma baki ɗaya. Fiyaɗe wani nau'i ne na mummunar zina wacce aka yi ta cikin ƙarfa-ƙarfa wanda laifinta ya fi na zina ya fi na luwaɗi ya fi na maɗugo saboda fin ƙarfi da ƙarfa-ƙarfa da tilasti da kuma gallazawa da yake tattare da ita. Wanda wani lokacin ma har yakan haɗa da abin da ya shafi raunatawa ko kisa haka a mahangar shari'a hukuncin fiyaɗe dole ya kasance yana da girma. Don muka kalle shi kuma a zamanance wani da zo a sashi na 357 na Criminal Code ya tabbatar da cewa ma'anar fiyaɗe na nufin duk wani dabaru ta saduwa da matar da ba taka ba ba ta da amincewarta ba to wannan fiyaɗe ne. Matuƙar yardar ta zama ta dole ce ko ta hanyar barazana ko ta kowace irin takurawa ce ko ta hanyar tsoratarwa ko ta hanyar coge ko walawala ko kuma ta hanyar abin da ya shafi wato wasu wani mata-mata a wurin su ba ta wani ko ta wani su ba ta wani ko ta wani su ba ta wani su ba ta wani su ba ta wani su
tsayinka na rigishara yaya aka yi muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi.
Fiyaɗe wanda ya zama kamar ruwan dare a ƙasar mu Najeriya babban damuwa ne wanda ya shafi mata kanana da manya bai bari maza ba ma mun duba ma har da tsofaffi maza da mata wannan abun ya fuskance su bai dade ba wanda mun ji labari wata kaka da shekaru 80 matashi ne wanda ya matafiya ne mun ji kuma baba da kansa yayin ma jaririyarsa ne watanai kawai fiyade ya zama babban damuwa wanda duk wadansu masu tunani masu mutunci ya kamata mu yi magana game da wannan batu babban abin shine menene ya kawo mu ga wannan yanayi menene ya sa yanzu haka gaba daya mutum da matarsa amma zai bar matarsa ya je yana ma wata fiyade me ya sa mutum ba zai aure ba domin ya daina wannan abun daga zuciya ne a matsayin na Krista maganar ubangiji Allah ya nuna mana a Yirmiya sura 17 aya 9 cewa zuciya ta fi komai rikici cuta gare ta matuka wa zai san kanta wanda ya nuna cewa wannan damuwan daga zuciyar mutum ne Yesu Kristi ya yi magana a Markus sura 7:21 cewa kowane mugunta kowane zunubi da mutum yana aikatawa daga zuciya ne ya fita wanda ya nuna cewa idan zuciyar mutum yana cike da mugunta dole ya aikata mugunta idan zuciyar mutum ko kuma tunaninsa yana cike da alheri zai alheri so idan mutum bai lura da zuciya ko kuma tunanin zuciyarsa ba to zai kai shi irkuri wanda bai kamata ya kai ba wannan damuwan kwanan nan bai dade ba naji ita minister na mata a Nigeria wato dem Pauline Talent tana magana cewa a wannan lokacin da kulle kulle domin coronavirus an tara mata 300,000 wanda an yi musu fiyade to duk wani abu kamar haka idan ba a magance shi da wuri ba bamu san inda za ta kai mu ba menene ya kawo mu ga haka wadansu sun ce yanda yan mata suna sa kaya shine yana jarabce mazaje na yarda haka din yakan iya faru amma ita tsohuwa mai shekaru 80 kuma menene tayi wanda zai jarabce wani menene kuma jaririya mai wata 6 tayi wanda zai jarabce babanta har yayi mata fiyade so mun ga abun ya fi tufafi ko da shike tufafi ma yana iya sa ai haka din amma babban damuwan ya fi haka akwai abubuwan da muna yi a cikin iyali akwai abubuwan da gwamnati
To ta yaya iyaye za su iya taimakawa matan da aka dade ana musu fiyade sun kasa fada dan gudun tsangwama cikin al'umma
abubuwan da ya kamata iyaye su yi wa ƴaƴansu waɗanda aka yi wa fadi ko kuma aka ci zarafinsu na hanyar amfani da su ta hanya wadda ba ta kamata ba shine misali da farko idan wannan al'amari ya faru ya kamata iyaye su tallafi ƴaƴanan nasu su rungume su ma'ana su ƙara jin su a jiki domin lokaci ne wannan lokacin da ya kamata a ce suna buƙatar kula daga waɗanda masoyansu na kusa kin ga kenan su ne iyayensu iyayen ya kamata su ƙara jin su a jiki a wannan lokacin sannan kuma su nuna masa cewa wannan al'amari ya faru kuma ba laifin su bane ba su ma sun shiga cikin tsautsayi ne na aika-aikar waɗansu mutane marasa daraja saboda haka su rike su su tallafe su sannan kuma iyayen ya kasance kada su rika nuna yawan damuwa a gaban ƴaƴan nasu domin me idan suna nuna su kansu yawan damuwa wa a gaban ƴaƴan nasu su ma ƴaƴan damuwarsu za ta ƙare kenan sannan abu na gaba shine iyayen su tabbatar cewa sun yi kokari ta yanda za su iya wajen ganin cewa an dauki mataki akan abin da aka yi wa ƴaƴansu ne daga cin zarafi misali idan aka yi masa fiyade iyayensa kuma suka nuna halin ko in kula suka yi baris da shi to wannan yana iya sa shi a cikin wani yanayi na bacin rai da kuma damuwa amma idan iyayen suka nuna lalle wannan ɗana mu yana da muhimmanci ko wannan ƴata mu tana da muhimmanci za mu iya yin duk bakin kokarin mu wajen ganin cewa mun kwato mata haƙƙinta kuma ko mun kwato masa haƙƙinsa to shi ma wannan abin yana yakan iya taimakawa wajen kwantar da hankalin wanda aka yi sannan kuma abu na gaba shine akwai yanayi na wanda muke da shi musamman a yanayin arewacin Najeriya shine idan aka yi wa wani yaro ko yarinya fiyade sai iyaye suke ganin wannan wani abu ne na kunya wanda ya kamata a ce an rufe shi an yi rufa rufa akai kada ma wani ya ji to irin wannan abubuwan an rufe shi din wani bai ji ba to amma me shi wanda aka yi wa abin ba an bar shi da kona a cikin zuciyarsa an bar shi da wani rauni a cikin zuciyarsa wanda zai rayu da shi kuma har ya mutu da shi to ya kamata iyaye su sani cewa ƴaƴansu amana ne a wajen su kuma duk wani abu da zai cutar da ƴaƴansu ya kamata su tashi su yi hoɓɓasa wajen ganin cewa sun kwato wa ƴaƴansu ƴanci to matakar iyaye in suka yi wannan suka ja ƴaƴansu a jiki suka nuna wa ƴaƴansu soyayya suka nuna wa ƴaƴansu cewa sun tsaya tare da su a yayin da wani bala'i ya afko a gare su suka nuna masa cewa za su iya yin kowace irin hanya ta shari'a wajen ganin cewa an kwato musu haƙƙinsu to hakan zai matakar sanyaya wa wanda aka yi gaɗe rai kuma zai sa ya ji daɗi ya sanyaya zuciyarsa ya san cewa lalle ba wani abu ne wanda ya aikata wanda yake fushi ne yake da laifi ba sai ya ga cewa wani abu ya ragu daga hukuncin da yake
a wani irin hukunci musulunci ya tanadar wa masu aikata fyaɗe
shi fyaɗe a musulunci mummunan zina wanda ya nuna a shari'a ta tabbatar ya yi ta hanyar cikar shaidu da makamantansu kuma waɗanda suka yi zina sun balaga domin ba hukunci ga wanda bai balaga ba kulala ɗari ɗari ne idan kuma suna da aure to hukuncin su ci zane ta hanyar rajamuwa to jefewa wannan shi ne hukunci amma ba hukunci ne wanda bai balaga ba shi fyaɗe bayan hukuncin zina da za a yi ma wanda ya fyaɗe ɗin to zai bayar da sadaki a gurgurdan matsayi da darajar yarinyar da ya wannan fyaɗen matsayin gidansu matsayin ita yarinyar baiwar da take da shi su mai ilimi ce wata mai tsananin kyau ce wata mai daraja ce da ita za a yi la'akari gaba ɗaya a yi la'akari sai ya biya zai biya sadaki a gurgurdan matsayinta da darajar ta bayan fa hukunci da za a yi masa kenan to wannan sadakin dole ya biya shi wannan kuma sadakin ba wai maganar na aure ba ne yana da shi horo ne da hukunci sannan zai biya idan har ya kai da ya mata rauni ko za ta yi wata jinya ko kuma za a yi kai ta likitocin su duba kwakwalwarta da abin da za a yi na kula da ita har ta warke in ya cutar da ita shi zai biya kuɗi gaba ɗaya kuma kunci zai fi tsananta wanda yi wacce ba ta balaga ba a nan ta'aziri yake ƙaruwa.
Mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ƙyamace na wannan mako sai a tara da mu a mako gobe domin jin ci gaban maudu'in namu yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da Hajjia Saratu Garba Abdullahi Reverend Dr. David Bofi sai ko Malam Lawal Garba Yugiyu da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Sarah Gresham ni Aisha Mu'azu nake fatar alkhairi ma'assalam
a gai da Aishatu.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin tara fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Aminu Kaduna Malam Maduri tare da Haruna Dan Koli Garba a jihar Jigawa inda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku ba mu dama mu kira ga gwamnatocin jihohi da ya kamata su samar da matakan kariya ga malamai da ɗalibai a wannan lokaci na buɗe makarantu daga ƙarshe muke addu'a Allah ya kawo na ƙarshen wannan annoba a duniya baki ɗaya. To sai kuma ga sako daga baban da Imam Mambande da magara shi kuma ya ce salam bi'o'i cikin satin nan ne kasar mu jan take. ke cika shekara 60 da samun yancin kai daga kulawun mulkin mallaka kasar Faransa sai dai har yanzu kusan dai kasar Faransa ce ke gudanar da dabarun mulkin kasar da ma tattalin arzikin kasar mu kai ba ma Niger kadai ba har da ma sauran kasashe da Faransa ta rena sai dai mu ce Allah ya kyauta to sai kuma mun samu sako daga Jamila da Fati matan Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau kuma ka ce BOA Hausa a ce masu mulki za su samu damar tattaunawa da wanda ya mutu to wallahi ko da kujerar mai afuwa za su sake nema ba balle ta kansala ko da kuwa za su mallaki duk duniya ba abin da ke cikin ta amma sai ga shi rashin sani ya sa sandan da haƙƙin talakawa da suka zaɓe su ba abin da ya dame su ya Allah ka kama talaka a gajin gaggawa ko ya samu tsirin rayuwa to sai shi kuma Alhaji ne mai tsari ya ce salam BOA sake bude makarantar sakandare domin rubuta jarabawar ƙarshe na ɗaliban aji shida bayan ɗaukar lokaci da aka yi a rufe saboda cutar corona abu ne mai kyau da fatan Allah ya kai wa ɗaliban sa'arcin jarabawa a yau to madam da kuma gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni
labarai a takaici
Prime Minister Hassan Diab ya ayyana Laraba a matsayin ranar makoki a Lebanon bayan da aka samu wata fushewa da ta girgiza yankin tashar jirgin ruwa dake Beirut babban birnin kasar wata sanarwar da kungiyar agaji ta kasa da kasa ta Red Cross ta fitar ta ce mutum sama da 100 sun samu raunuka a kana kimanin wasu 4000 suka jikkata jami'ai sun ce ana fargabar alƙaluman waɗanda abin ya ritsa su zai karu yayin da ake ci gaba da laluban baraguzan gidajen wasu jerin fashe-fashe sun auku a wani birnin Koriya ta Arewa dake kusa da kan iyakar China a makon nan a cewar wasu rahotanni wanda mai yuwa ya haifar da hadari babu wanda ya ce komai tsakanin jami'an Koriya ta Arewa da kafar yada labaran kasar game da fashewar da ya auku a yammacin ranar Litinin a wata unguwa da mutane ke zaune a birnin Haisan kafar Daily NK wacce ke dogaro da mutanen da ba a sani ba daban-daban a fadin Koriya ta Arewa ya ruwaito cewa fashewar ya kashe akalla mutane 15 Kungiyar WHO ta bada rahoton samun karuwar waɗanda suka kamu da COVID-19 har ninki uku tsakanin matasa cikin watanni 5 da suka gabata, inda ta ɗora laifin hauhawar akan rashin kiyaye ka'idar bada tazara. Kungiyar Lafiyar ta Duniya ta ce kaso 15 na alƙaluman masu cutar miliyan 6 sun harbu ne tsakanin watan Fabrairu zuwa tsakiyar watan Yuli, kuma ya kasance tsakanin masu shekaru 15 zuwa 24. Gargadin baya-bayan nan da sakataren gwamnatin Amurka Mike Pompeo yayi cewa China za ta wargaza kasashen gabas ta tsakiya ta hanyar karfafa kawance da abokiyar hamayyar Amurka Iran ya fara sanya ayar tambaya a game da abin da Beijing za ta iya yi don bunkasa kawancenta da Tehran a wata yarjejeniyar da za ta kara ingiza rikicin Amurka da China.
Masu sauraro a nan muke karshen shirin namu ne yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya zira shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu ne voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta yana gabatar da shirin da kuma Julian da Discretion wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu ta yau. Ni Sarfi Hashim Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.
Yo, yo.